Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Binta Sulemaniyar ce tare da Hanifa Kabir Isa muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Karfe 8:30 kenan agogon Ghana. Yau Talata, 7 ga watan Yunin 2022. To a cikin shirin za ku ji halin da ake ciki yayin da jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya take shirin zaben dan takararta na mukamin shugaban kasa. Za kuma ku ji cewa a Najeriya jami'an tsaro da 'yan sa kai sun ceto biyu daga cikin wasu iyalan tsohon akantan Jabar na jihar Zamfara da aka yi garkuwa da su. Ana kuma tafi da rahoto na musamman wanda Mustapha Nasir Batsari zai gabatar da kuma labaran wasanni daga Niger. Amma kafin nan ga Hanifa da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga labarin duniya. A yau Talata, Russia ta yi ikirarin cewa ta karbi ikon kusan daukacin lardin Luhansk da ke gabashin Ukraine. Sai dai jami'an Ukraine sun ce dakarunsu sun tsaya tsayin daka a wani kazaman fada da ake yi da dakarun Moscow akan titunan birnin Severodonetsk mai masana'antu. Bayan shafe makonni ana kai hare-hare a gabashin Ukraine, ministan tsaron kasar Russia Sergei Shoigu ya ce a halin yanzu dakarun na Moscow suna rike da kashi 97 cikin 100 na lardin Luhansk, wani yanki na yankin Donbas da take fatan za ta mallaka, bayan da suka yi kasa a gwiwa a yakin da aka yi na kokarin hanbarar da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ko kuma kama babban birnin kasar Kyiv. A cikin jawabinsa na bidiyo da ya saba yi da dare a ranar Litinin, Zelensky ya ce jarumanmu ba za su mika wuya ba a Severodonetsk. Jama'a a kasar Ghana akasari talakawa sun koka bisa tsadar kuɗin aikin hajjin bana da ya ninka har sau biyu tare da ƙarin kuɗi da aka yi wa maniyyata da suka biya kuɗin aikin hajji kafin bullar annobar corona. Daga kuma sai ga rahoton da Hamza Adams ya aiko mana.
Sunana Suleimana, karin da yayyawa kwarai. Gwamnati ya duba yayi wani abu cikin.
Sunana Abubakar Ahmed Jankure. Muna magana daga nan birnin Kumashi. Dan Allah da Allah muna roko a sauwaka mu jama'a bi
koke-koken wasu al'umman Ghana kenan biyo bayan sanarwar da hukumar Alhazan kasa wato Ghana Hajj Board ta fitar kan kudin aikin hajjin bana. Alhaji Sumaila Jigo a hukumar aikin haji na kasar ya shedawa muryar Amurka cewa kudin aikin hajjin bana ya tashi daga CD 19,500 kwatankwacin 300,500 na dalan Amurka zuwa 39,000 na Ghana CD wato kwatankwacin 5,000 na dalan Amurka.
Official price da ya fito yau shine 39,000 Ghana CD, wanda yanzu za su biya su ne nasu yana da 39,000 Ghana CD, amma waɗanda sun ka biya kuɗin su sun ka ajiye a 2020 ba su samu zuwa ba, kamar shekara biyu ke gaba su yi haba ba su samu zuwan hajjin ba, su sun yi kari kan 19,500 da sun ka biyan nan, sun yi kari 7,000 Ghana.
Masharhanta dai sun alakanta tashin kudin aikin hajjin bana da matsin tattalin arziki da tsadan dala da wasu ƙare-ƙaren harajai da hukumomin Saudiya suka yi. Alhaji Sibawai Papa Angola mai sharhi bisa harkar aikin haji a Ghana ya buƙaci da hukumar ta yi ragowa.
To ya yi batun alkawari da aka yi da su cewa ba za su ƙara ba, inda akwai maganan kenan. Saboda haka muna kira da babban murya har wa yau saboda Allah da Annabi.
Shi kuwa Alhaji Garba Ibrahim mai ruwa da tsaki kana agent mai yawan maniyyatan aikin haji.
Muna tare ba jama'a hankuri, wanda kowa zai kwantar da hankalin shi. Batun aikin haji dama in ya zo ana yin shi cikin kwanciyar hankali ne, domin saboda aikin haji gaba ɗayan shi ya canja altogether.
Duk da cewa hukumar aikin haji Ghana ba ta bada guzuri, tana da abinci da take baiwa Alhazan Ghana a kowace shekara, hukumomin Saudiya sun ware wa Ghana kujeru fiye da 300,000 cikin maniyyata miliyan 1 da ta ce za ta amince su gudanar da aikin hajjin bana, kuma ana sa ran ranar 21 jirgin farko na Ghana zai tashi zuwa kasa mai tsarki. Hamza Adam, muryar Amurka, Kumasi, Ghana.
A gaida Hamza Adams, ƙarshen labaran duniyar kenan.
VOA.
gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya take babban taronta don fitar da dan takarar da zai tsaya mata zaben shugaban kasa a 2023. Bayanai na nuni da cewa adadin 'yan takarar da za su fafata ya koma mutum biyar. A wata tattaunawa da gwamnan jihar Filato kuma shugaban gwamnonin jihohin arewacin Najeriya Simon Lalong, wakiliyar muryar Amurka Halima Abdulrauf wacce ke dandalin Eagle Square ta fara da tambayar shi abinda shugaba Buhari ya ce da suka fada mai cewa sun fitar da sunayen mutum biyar.
Duk wanda aka dauka cikin wayannan shi na farin ciki.
Na'am, wani matakai kuka bi wajen zaben wayannan mutane biyar da suka cancanta?
Matakan da muka dauka, to ai kamin a saya form, ka ai an nada committee da aka zona an yi musu interview. Suka yi interview din su. Kowa an tambaye shi me zaka yi, menene karfinka, me kuna.
Na'am, shin ya kake ganin wannan zaben naku zai kaya duba da akwai mutane biyar da kuka amince da su
yanzu? Addu'ar mu shine, fatan mu shine duk wanda aka dauka ya kamata a cikin wannan biyar.
Na'am.
Domin shi ma shugaban kasa ce biyar da kuka kawo duka na gansu kwarai. Duk wanda aka dauka shi na yarda da shi. So amma ba zai ce an tilasta a ce wani ne yana so ba, don mune sojojin yaki, mune masu delegate kota ina yace sun da gwamnoni ne. Abinda kuka gani yayi kyau, ni ma ina jira in bi bayan ku.
Masha Allah, da kashe su wani ne wayannan mutanen biyar din zaka so?
Your Excellency,
biyar da muka sa ba wai bisa ga ba result bane, ba wai bisa ga priority ba, ban san priority da Hausa ba. Amma mun ce bisa ga alphabet, idan sunanka A zamu saka number 1, in B zamu saka number 2.
Gwamnan jihar Filato Simon Lalong kenan. Har yanzu muna Najeriya, inda jami'an tsaro da 'yan sa kai suka ceto biyu daga cikin wasu iyalan tsohon Akanta Jabar na jihar Zamfara wanda 'yan ta'adda suka yi garkuwa da su. Wakilin muryar Amurka da ke jihar Zamfara Sani Malumfashi ya tattauna da kwamishinan tsaro DIG Mamman Tsafi, ya aiko mana da rahoto kan hakan.
To wannan da iftila'i ya aukun ne a ranar Lahadi da daddare, a lokacin da su waɗannan 'yan bindiga suka kutsa gidan shi Malam Bello, wato tsohon Akanta Janar na jihar Zamfara. Kamar dai yadda wani wanda na sarrafa sunansa sabili da dalilai na tsaro ya yi mani bayani.
Wannan al'amari ya faru ne cikin dare shekaran jiya. Ana nan misalin ƙarfe 11:30 rabi haka ta wuce, kane shi ya zo. Suka shigo cikin gari, kasa ma sun ka zo sun ka ajiye mashinan su, dauke akwai gulbi aka rafi da ya ratsa tsakanin garin da hanyar su. Sai sun ka ajiye mashinan su can, suka zo nan suka tafi ƙasa don tubar da shau. Suka zo nan gida ne suka buga, to bai buɗe ba da ƙashi ne suka buɗe zamban da ƙarfi da ya suka shiga cikin gida. Nan ne suka kwashi mata da namiji guda, kuma motoci ne ma da ajiyar da sun bi sun fafasa gilashin motocin. Akwai mata ta biyu cikin matan da sun ka ɗauka, akwai kuma mace biyar cikin yaren gidan, sai namiji guda da ajiyar sun taye da su sun kama hanya ana tsaya. Can kan hanya aka sanar da 'yan sa-kai suka tare su. To kuma wurin halgar da su da 'yan sa-kai sun yi kamar matan guda biyu da su ɓata musu lokaci. Sai sun ka saki matan guda biyu suka rabu da su nan wurin can cikin daji. Sai suka wuce da waɗannan 'yan matan guda shidda da namiji guda suna hannunsu yanzu haka.
To yanzu ba wani abin da aka yi na ƙoƙarin samo waɗannan bayan Allah da na hannunsu?
To ana yin da ana ƙoƙari tsakanin su 'yan sa-kai da jami'an tsaro da mutanen gari ganin cewa an kubutar da su.
To don cin ta bakin hukuma, na tuntuɓi kwamishinan tsaro na jihar ta Zamfara DIG Mamman Tsafe, wanda ya tabbatar mani da alkuwar lamarin a cikin hiranmu da shi.
To alhamdulillah, wato abubuwan da ya faru cikin dare mun kuma tura jami'an tsaro a makamin a kai ɗin dai mutanen sun ɗan samu sun ci gaba da iyalansa. Amma da kokarin jami'an tsaro da su waɗannan masu tsaron gari an yunkura an bi su cikin ikon Allah, akwai man yi gaba da samu sun yi gaba da
iyalansa. Amma da kokarin jami'an tsaro da su waɗannan masu tsaron gari an yunkura an bi su cikin ikon Allah. Akwai matan shi guda biyu waɗanda Allah sa su aka samu su.
Dama mutum nawa suka dauka?
Da aka bani bayani lokacin wajen mutum bakwai, to already mun samu guda biyu daga cikin su waɗanda su ne maman matan shi wannan former accountant general.
To akwai kuma yaran shi biyu aka ce a ciki?
Cikin waɗanda ba a gani ba akwai yara guda biyu da sauran jama'a ko uku haka.
To halin yanzu dai sauran mutane shida suna can a hannun waɗannan 'yan ta'adda, kuma ana nan ana ta ƙoƙarin yadda zaɓi a ceto su lami lafiya. Sanshi Malumfashi, muryar Amurka daga Gusau a Najeriya.
Madalla, aka yi da Sani Malumfashi. Yanzu bari mu leƙa Nijar, inda gwamnatin ƙasar ta ƙaddamar da ayyukan rajistan tsofaffin sojoji da nufin kafa wata runduna musamman a ci gaba da ƙarfafa matakan yaƙi da matsalolin tsaro da ƙasar ke fuskanta. Sule Mumani Barma, wakilin muryar Amurka, ya aiko mana ƙarin bayani daga birnin Yamai.
Sanin mahimmancin rawar da tsofaffin sojoji ka iya takawa a fagen daga saboda gogewa da kwarewar da suke da ita akan sha'anin tsaro yasa hukumomin jamhuriyar Nijar bullo da wannan tsari na sake mayar da su kan aiki ta hanyar wata rundunar ko takwana, yayin da kasar ke neman hanyoyin magance matsalolin tsaron da suka addabe ta. Sarjan Chef Musa Tankandiya shine mataimakin shugaban hukumar kula da 'yan mazanjiya Office National des Anciens Combattants ONAC a takaice.
Muna nan muna shirye-shirye za a aika duka jaha-jaha-jaha-jaha a samu a yi rijistarakin duka tsohon soja waɗanda ya kamata don saboda sai an diba an hidda masu kirkin wanda ake so. Yanzu an ɗauke su za a tayi da su a yi musu recyclage a kai su Tondabiya don su samu wani horo. Don saboda waɗanda sun jima ba su yi aikin soja ba sun bari, waɗanda aka ɗauka aka caccance su ne za a aiki da su don saboda tsaron ƙasa.
Wannan aiki da ke shafar sojoji da 'yan sanda da jandarmomi da jami'an tsaron gar national da na duwan da jami'an tsaron gandun daji har ma da waɗanda suka sami horon soja don aikin bautar ƙasa zai ba da damar kafa rundunar da akan iya turawa fagen daga a duk lokacin da buƙata ta taso. Tsohon ministan tsaron ƙasa kuma ɗan majalisar dokokin ƙasa Kalla Mutari na mai bayani akan tsarin irin wannan runduna.
Abin ne wanda ya ɗauko tushen shi daga yaƙin kare inci, saboda in ƙasar ka na cikin bala'i ko tana cikin matsala, kowane ɗan ƙasa dolin ya sadautar da kanshi. Shi ne wannan dokar ta ba da damar kowane ɗan ƙasa ya guji nashi soyayya ga ƙasar shi. Tunda ƙasa tana cikin yaƙi, wannan sojoji wanda muke ɗauka ba su isa, kana ganin tun ana ɗauka su 500 bar an kai ana ɗauka 1000, an kai ana ɗauka 3000 bana 5000 za a ɗauka. Kaga sojojin wanda ke zamne ba su komi sai soji za su yi yawa. Alhali ba kullum ake yaƙi ba, za a ɗauka nauyin su dole. In akwai 'yan ƙasa wanda sun ka yarda su samu horon a ba su horon, ko kuma suna da horon wanda za su wani aiki can daban, sai in ana buƙatar su a kira su zo. Kaga abin zai kawo sauƙi ga ƙasar, shi ne ma'anar wannan reservist da ka ji an ce za a yi.
Bayyanar labarin ƙaddamar da wannan shiri ya tayar da tsume a wajen waɗannan tsofaffin barade.
An daɗe ma ba a kira mu ba, don saboda ƙasa ba mu da wata ƙasa da ta Nijar. Au a yi rai ne au a yi mutuwa, don ka mu wannan ne muke jira a kira tsayin soji, mu je mu taka rawa a gani.
Shirin zai kunshi matasa 'yan shekaru 18 a duniya zuwa mutanen da shekarunsu ba su fice 65 ba. Aikin da zai gudana a ƙarƙashin wasu tarin mahimman sharuɗan da za su ba da damar tantance waɗanda suka cancanci shiga wannan sabuwar runduna, ko da yake kawo yanzu hukumomi ba su bayyana yawan askarawan da suke buƙatar ɗauka ba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
An gaishe ka Sule Mumuni Barma, to har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ku ɗan shakata da wannan. madalla. Yanzu kuma ga rahoto na musamman wanda Mustafa Nasir Batsari ya hada mana.
Masu ruwa da tsaki akan aikin hajjin bana daga Najeriya na ci gaba da daukar matakai a bangarori daban-daban domin tabbatar da samun nasarar aikin hajjin a wannan shekara ta 2022. A bana dai kimanin maniyata 43,000 ne ake sa ran za su sauke faralin a kasar Saudi Arabia daga nan Najeriya bayan shekaru sama da 2 da ba a je aikin hajjin ba daga Najeriya. A jihar Niger dai maniyata 2,500 ne ake sa ran za su cilla can kasar ta Saudiya domin sauke faralin. Sakataren hukumar jin dadin alhazai na jihar Niger Alhaji Umar Makullafai ya ce ya zuwa yanzu ba su da wata matsala.
Alhamdulillah, a yanzu haka muna nan muna kan shigar da bayanan alaze cikin internet na e-track. Wanda bisani haka za mu fara shirin visa nasu. A yanzu mun shigar da mun samu e-track na alaze wajen 500 ko cikin alaze 2,256 da aka bamu. Insha Allah mun kaita ta zato cewa in Allah ya sa yarda zuwa ran Laraba za mu gama shigar da takardunsu sannan mu shiga batun harkan visa. Bayan haka za mu yi meeting da bankunanmu masu bamu BTA don mu tantance wannan harkan.
Na'am, to bana kun san kamfanin da zai ji gila alhazan Niger din nan?
Insha Allah Mars tsaya ne kuma jin dadi Allah zai ta zaba. Hakkin zaben ma da aka bar majiyoyi ne tu zaba. Amma don sabon tsari da aka yi kuma jin dadin Allah zai za ta zaba muku ta turo muku. An araba muna da kamfanin jirage guda uku, Max Air da Azman da Flyners. To a Niger mun fada a Max Air ne insha Allah.
Na'am, to zuwa shi ake sa ran za a fara dauka a nan Niger din.
To insha Allah dai za a fara aikin alaze duk Najeriya daga 9 ga wata. To mu a Niger don muna so mu kinsa idan aka fara ba mu sa tsaya. To muna so sai mun shiga mako mai zuwa za mu iya bada takaitaccen ranar da za a fara. Inda aka fara ba zai daidai ba, mun ma za mu fara insha Allah.
Batun kiyaye dokokin kasar Saudiya da ta yi suna wajen nuna ba sani ba sabo game da karya dokokinta yana daga cikin abin da aka fi mai da hankali wajen fadakar da sababbin maniyatan. Alhaji Abu Sufyan shine babban jami'in hukumar jin dadin alhazai a karamar hukumar Cancaga mai hedikwata a birnin Mina.
To doka a Najeriya ba zai iya zama daidai da doka a Saudi Arabia ba, haka doka a Saudi ba zai zama daidai da doka a Najeriya ba.
To bana akwai wasu sababbin dokoki da ita Saudiya ta baku wanda kuke jiya masu alaƙa?
To ba za a iya jiya akwai sababbin dokoki ba, sai dai wasu tsari. Yawwa, tsarin kamar irin wanda akwai wristband da za a sama mutum.
Sai da hannu kenan, agogon hannu.
Agogon hannu. Wanda yake da an aka sa za a ga an cire mutane ba su damuwa. To yanzu an matsanta wanda aka sa mai kai ya cire.
Batun ayyuka da suka shafi laifi kamar daukan wa'i abubuwan da ba a yadda da su a je da su Saudiya ba ko miyagun kwayoyi da sauransu. Me kuke ga wala?
To kaga a nan gurin yana ɗaya daga cikin mataki na farko na wajen fadakarwa na zamantakewa da kuma dokoki. Kowa mun nuna mashi abin da ya shafi contraband mai ake ci mashi. Abin da ba a so ka dauka kaman abin da ya shafi goro, yaji, kwaya, ko da na magani ne, ko wuka, ko reza, duk waɗannan abubuwa ba a kaunan mutum ya dauka ya saka shi a jikan shi zai tafiya. In ka iya tsallakewa anan, to a can ba akwai matsala dan ba za ka tsallake ba. Dan abin da suke amfani da shi anan na wajen bincike ba ɗaya bane da wanda suke yi da shi a can. Dan kaman kwaya, kaga akwai mutane wanda yake suna da lalura na rashin lafiya. Suna shan magani a kowane awa hudu ko kowane awa uku ko kowane awa biyar ko dai duk yanda zai kama. To irin waɗannan akwai irin shawarwari da ake bayarwa.
Duk da yake dai maniyatan na cikin ɗoki da farin ciki, amma sun koka game da tsadar kujerar aikin hajji a bana.
Fadaisa.
Kana shirin tafiya a jihar Jin.
Masha Allah.
Ka taba ruwa ne ko ko wannan ne na
taba ruwa.
To ya kake ji?
Gaskiya na yi wani. Kuma ina fata inda suka handle namu Allah ya kai mu lafiya, ya dawo da mu lafiya, kuma Allah ya karba ibada mu.
Ya kaje ba tun kudi gashi ba na abin yayi yawa.
Gaskiya ba sun kudi Allah da ya kawo kuma amma ban ji dadi ba. Amma tun da Allah da ya hore an samu abiya alhamdulillah.
Yanzu nawa ka biya kai?
2.565.
A wannan shekara.
Ana wa Muhammad Khalil.
Eh sabuwar hajji ya ce ko kin taba zuwa dama?
Sabuwa ne.
To gashi kin dawo da wannan horo da aka baku ya kike ji?
Ina ta jin dadi kuma gaskiya mun fahimci abubuwa da dama sosai da gaskiya. Wannan ta jin dadi.
Amma kina da wata shawara ga ita hukumar lafiya akan wani abu da kike ganin ya kamata a ce an dauki mataki an gyara?
Shawarar na dai shine kamar yanda suka ce ko mun je can muna tare da su. Dan a gaskiya a yanzu haka ko wasu abubuwa da dole ko mun je can din sai sun dinga nuna mana.
Kamar da awwal hasa.
Kai kana cikin alhazai ne?
Ina cikin alhazai.
Ka taba zuwa ne ko ko wannan?
Ah wannan karo dai Allah ya ba ni horon dai sai ka fara.
Ya kake ji?
Ah alhamdulillah alhamdulillah dukkan godiya ta ga Allah subhanahu wataala.
Ana maganan kudi sun yawa. Kai me zaka ce game da kudi?
Dukkan komai ya gani ai lokaci ke ta tafi.
To kai kudin bai maka tsada ba.
Ko kuwa matsada ba ina fatan duk sauran mahajjata mu Allah ya kore mu kowa ya cika kuma mu je mu saki faradin nan.
Yanzu kai ka cika saura.
Har yanzu a yanzu dai hukumar jin dadin alhazai ta jihar Niger ta ce tana bin kadin biyan diya daga hukumomi na kasar Saudi Arabia akan Alhaji Kabiru Muhammad wanda ya fadu daga saman bene a cikin lifta ya kuma mutu a shekara ta 2018 a birnin Makka. Inji sakataren hukumar alhazan Alhaji Umar Makun.
Mako da ta shige muna kasar Saudiya mun je mitin kuma mun dauko maganan tare da ambasada na Najeriya da ke can Saudiya. Kuma dama canjin gwamnati da aka samu ne na shugabancin can hukumar jindadin alhazai na Najeriya ya sa aka samu cikas. To amma yanzu an dauki maganan insha Allah muka shiga wannan aikin haji za mu san matsaya. An dauki maganan shi ambasado ya je ya bincika maganan. To corona din ga da ya shiga shi ya da takaita komi. Tunda aka shiga corona ba wani mu'amala da aka yi tsakanin gwamnatin Najeriya da Saudiya da ya danganci wani aiki. Rayuwa ma gaba daya ta dan samu cikas. Amma yanzu insha Allah an koma ga maganan nan ba daɗewa ba iyalan mutane za su ji daga gare mu musamman muka je wannan aikin haji. Yana ɗaya daga cikin ayyuka da muka sa gaba za mu yi insha Allah.
A yanzu dai masu ruwa da tsaki a aikin taimakawa alhazan Najeriya a duk shekara sun ce sun shirya tsaf domin tunkarar aikin. Injiniya Mustapha Imamu Sitti shi ne babban daraktan agajin Izala a Najeriya.
Kamar kowace shekara alhamdulillah wannan shekarar duk da an samu tasgaro na shekara biyu ba a je aikin haji ba. Amma bana 2022 nan mun gama tsare-tsarenmu na ainihin taimakon alhazai a kowace shiya da za a tashi a nan Najeriya. Kuma mun naɗa shugabanni waɗanda za su lura da al'amarin waɗanda muke cewa komandoji. Kuma alhamdulillah takaddun duk da za su aiki da shi mun riga mun kammala su kuma mun raba musu mun ba su mun ɗauki dukkan wani tsare-tsaren da ka sani wanda zai ba da ainihin tafiyar da aikin su samu sauƙinsa da shiyoyin da za a haɗu duka mun kammala shi a kamar kowace shekara.
A jibi Alhamis ne dai 9 ga wannan wata na Yuni ake sa ran jirgin farko na maniyyatan Najeriya zai daga daga birnin Maiduguri ta jihar Borno zuwa kasar ta Saudi Arabia domin tunkarar aikin hajjin. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya.
An gaishe ka Mustapha Nasiru Batsari. To yanzu kuma sai labaran wasanni daga Niger.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Nijar, inda kungiyoyin Union Sportive de la Gendarmerie National da AS Douanta Custom suka kai ga wasan ƙarshe na kofin ƙwallon kafar ƙasar. Union Sportive de la Gendarmerie National USGN ta kai ga wannan matsayin ne bayan da ta lalabe a Kokana Football Club ɗaya da nema a garin Arlit ta jihar Agadez, kamin ta gwambalike mata a babban birnin Yamai da ci 3-1. Ita ko AS Douanta Custom ta kai ga wannan matsayin ne bayan da ta kakkabe GS Tawa da ci 2 da nema a karawar su ta biyu a babban birnin Yamai, bayan da AS Douanta Custom din ta wa GS Tawa ɗaya da nema a garin Tawalele birnin Adar. Kungiyoyin na Union Sportive de la Gendarmerie National USGN da AS Douanta Custom za su kara ne a ranar 3 ga watan August na shekara ta 2022, ranar samun incin kai ta jamhuriyar Niger, domin tantance ko wane ne zai zama zakar National Cup ta shekara ta 2022 ta jamhuriyar Niger. Jamhuriyar Niger din ta yi kuma kunnan doki a wasanta na farko na neman shiga kofin nahiyar Afirka na ƙwallon ƙafa na shekara ta 2023 da zai wakana kasar Ivory Coast ko Cote d'Ivoire da kasar Tanzania a karan su da suka yi a garin Cotonou na kasar Benin kwanaki hudu da suka gabata. Rukunin F a wannan rukunin kasar Algeria ta lakade Uganda da ci 2 da nema a karawar su. Duk dai a wannan rukunin na jamhuriyar Niger, gobe Laraba ne kungiyar ƙwallon ƙafa ta kasar MENA National za ta kara da Uganda a Kampala, babban birnin kasar Uganda, yayin da Tanzania za ta karbar makuncin Algeria a Dodoma, babban birnin kasar Tanzania. A wannan rukunin na jamhuriyar Niger na neman shiga kofin nahiyar Afirka na ƙwallon ƙafa na shekara ta 2023, Algeria ce ke kan gaba da maki 3, sai Tanzania da jamhuriyar Niger da maki 1 kowanne, inda Uganda ba ta da maki ko guda kamin wasannin su na gobe Laraba idan Allah ya kai mu. Idan muka leka nahiyar Turai, tun da nasarar da ya samu a French Open a shekaran jiya a karan sa na 14, cewa da dan kasar Spain ko Spain Rafael Nadal a wasannin tennis na duniya, abin ya haifar da kace na ci a bangaren wasanni a nahiyar Turai, kasancewa sai da aka yi wa dan wasan Rafael Nadal alluran kashe ciwo a dotsawan wannan kwamfular ta wakana kasar Faransa. Thibaut Pinot da Guillaume Martin dukkansu ƴan wasan tseren keke ƴan kasar Faransa sun nuna rashin jin daɗin su kasancewa irin haka ya haramta ga ƴan wasan tseren keke a dukkan faɗin duniya, inda suka rubuta a shafukansu a yau Talata cewa a nahiyar Turai ana wa waɗansu ƴan wasa kashin dankali, yayin da ake shafara waɗansu da mai mai walƙiya da tamshi. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.
Masu sauraro, ga Hanifa da labarai a takaice.
A yau Talata, Rasha ta yi ikirarin cewa ta karɓi ikon kusan daukacin lardin Luhansk da ke gabashin Ukraine, sai dai jami'an Ukraine sun ce dakarunsu sun tsaya tsayin daka a wani ƙazamin fada da ake yi da dakarun Moscow a kan titunan birnin Severodonetsk mai masana'antu. Bayan shafe makonni ana kai hare-hare a gabashin Ukraine, ministan tsaron ƙasar Rasha Sergei Shoigu ya ce a halin yanzu dakarun na Moscow suna rike da kashi 97 cikin 100 na lardin Luhansk, wani yanki na yankin Donbas da take fatan za ta mallaka. Jama'a a ƙasar Ghana, akasari talakawa, sun koka bisa tsadar kuɗin aikin hajjin bana da ya ninka har sau biyu, tare da ƙarin kuɗi da aka yi wa maniyyata da suka biya kuɗin aikin hajji kafin ɓullar annobar corona.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za ku je wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya ni gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham da ta bada umarni, da injiniyan mu Neil, ni ce taku Binta Suleiman Yero da ke muku fatan alheri, mu kwana lafiya, ma'assalam.